والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bayan wannan gaisuwa ta addinin musulunci a wannan rana ta Litinin 22 ga watan Rabiul Tsani Hijira 1445, muna kuma 6 a watan 11 shekara ta 2023, Allah ya kaddara haduwar mu a wannan masallaci na Muhammad Tasi'u Foundation dake a Bariki GRA cikin garin Gumel, a ci gaba da karatun littafin Kitabut Tauhid na Sheikh al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab. A wancan satin Allah ya kaddara mana karanta babin dake magana akan fadli tauhidi wa ma yukaffiru min adh-dhunubi. Falala ta tauhidi da kuma yadda yake kankara zunubai. A babin mala ya kawo mana ayoyi kamar fadin Allah madaukakin sarki, allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يكاو من حديث عبادة ابن الصامت وان دي شهدا الله شي كدني ابين بوتا النبي محمد صلى الله عليه وسلم منزن شي ني النبي عيسى قمريم عليه السلام باوان الله ني كما منزن شي ني كلمه ita ce ya aika ma maryam mana an halitta shi daga kun fa yakun ya yadda aljanna gaskiya ce wuta gaskiya ce Allah zai shigar da shi aljanna akan gurgurdan aikin da ya rayu a kan shi ya kuma kamar hadisi Ithban wanda shi ma ya tabbatar da cewa Allah ya haramta wuta akan duk wanda yace la ilaha illallah yana neman yardar Allah ma'ana da ikhlasi akan wannan kalmar yana nufin Allah da ita ya ka hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda annabi Musa alaihi salam ya nemi a bashi wani zikiri ko wata addu'a ta musamman da zai fifita da bayi a kanta. Allah ya rika gaya mashi cewa ya ambaci la ilaha illallah. Annabi Musa yake cewa dukkanin bayinka suna faɗin wannan kalma din. Allah madaukakin sarki a cikin hadisin yake cewa da shi da za a tara dukkanin halittun sammai da abin da ke cikin su da abin da ke ƙasa da abin da ke cikin su da la ilaha illallah sai tare da yesu. Amma mun yi tambaya akan cewa hadisi ne da'ifi bai gama inganta ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan siga din ba, sai dai ajza na hadisin kuma suna da abin da ke goyen bayan su a daidai kun hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka ma'anar da take cikin hadisin za ta iya zamantowa hadisi ne hasan li ghairihi in aka kalli juz'iyyat nashi, amma a dunkule bai inganta ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai hadisin Tirmidhi wanda mun karanta shi har cikin 40 Nawawiya, Allah madaukakin sarki shi ma na cewa dan Adam da zaka zo cikin wannan duniyar da zunubi, amma lokacin da zaka riske ni ka zo inda nake babu shirka a cikin aikin ka koda kwaya daya, Allah ya ce zai cikin ta ko cikin wannan duniyar shi kuma zai cika shi da gafara. Dan haka kowanne zunubi za a samu gafara da za ta zama to daidai da shi. Wannan ina ga shi ne iyaka abubuwan da muka karanta, ba mu samu damar karanta masail ba, don haka yau insha Allah su ne masail din da za mu karanta. Malam ya ce fihi masail, shi wannan babin akwai abubuwan tattaunawa a cikin shi, akwai abubuwan ƙarin ilimi da fahimta. Al'ula, matsala ta farko a cikin babin da za mu fahimta sai ce sa'atu fadlillahi, akwai yalwar falalar Allah madaukakin sarki, ma'ana falalar da Allah yake yi tana da yalwa tana da fadi. Wannan babin ya karantar da mu haka, ina muka gane falalar Allah tana da yalwa a karatun babin. Na'am. Hadisin da aka karanta na ƙarshe. Na'am. Ai wani na magana? Na'am. Ka ci hadisi na ƙarshe, me ya same shi? Na'am. Ko da ka zo da sunubi cikin duniya, Allah zai zo ma da cikinsa gafara in dai babu shirka. Aha. Wannan gafara yake nuna ko falala? la atituka bi qurabiha maghfira ko na'am rife sai mana su falala akwai yalwar falalar Allah madaukakin sarki a cikin babin aha na na'am fadin la ilaha illa Allah shine wanne na'am wanda aka ce da za a dora la ilaha illa Allah a sikeli a dora dukkanin halittu a sikeli to la ilaha illa Allah za ta rinjaye su na'am na na man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bi dhalika wajha Allah adkhalahu Allah aljannata ala ma kana min al'amal wanda da yake la ilaha illa Allah yana neman yardar Allah madaukakin sarki wanda da nan surutu ne yake tasowa ne Allah madaukakin sarki zai shigar da shi aljanna gurgudan abin da ya rayu da shi na ayyukan shi na'am ana muka ka magana fitina mu matsalar fitina ta shigo kenan fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da gaggawar shi fito daga gida zai ga wasu sahabbai garan da za a ga lailatul qadari eh ta da wadansu suna hayaniya ta hikenan kuma na manta haka yi mana koro bayani dalilin surutun ku na manta wallahi me nake magana a kai eh ai an bani wani hadisi ina magana akan hadisin ko na'am wala yasa shi dai idan ya gano wani alkhairi ya taho za a ga muku wanda wata kalmar in ya kama zai iya kubuta ko zai iya tsina he tsikari wani he wani bala'i hikenan da an juya hankalin ta an manta da wani hikenan ya barwa da wani abinda zai samu na alheri Allah ya ga tsakanin mu da shi na'am muna nema a ina aka samu yalwar falalar Allah madaukakin sarki a cikin babin ko kuma ku tokam duk ayoyin da malam ya kawo da hadisan kowanne in ka kalle shi ka masa duba na nutsuwa yana nuna maka falalar Allah madaukakin sarki tana da yawa dama me ake ne bukata falala shine a baka wani abu da ya guta abin da ka zo da shi to kowace tana nuna maka gurgudan aikin da ka zo da shi to abin da za a baka na sakamako ya guta wannan aikin naka kusan kowace aya ka dauka kowane hadisi a babin kamar zai iya nuna maka akwai yarwar falalar Allah madaukakin sarki asaniya matsala ta biyu كثرت ثواب التوحيد عند الله يوان لادن توحيدي اوجن الله مدوكتين سركي توحيدي يافو كوما ادادا كوما بابين يا نونا مكا يوان لادن توحيدي شي كوما ina zamu samu hadithin karshe la atituka bi qurabiha maghfira in hadithin karshe wannan falala ko kuma gafara yake nunawa yawan zunubi yawan gafara inde ba shirka a ciki wata kalma bai koma hadisin annabi Musa wanda aka ce yana da rauni din ko sai da la ilaha illa Allah nauyin ta kadai aladan ne yake da nauyi ko to ya iya linjin jayar abinda duk yake cikin sammai da tsafai matsala ta uku takfiruhu kankarewar tauhidin tauhidin ma a zalika tare da wancan yawan ladan da aka fada lin zunubi da zunubai banda yawan ladan da tauhidi yake da akai tare da haka kuma yana kankare zunubi abu biyu tauhidi yake in ka zo da tauhidi zai tara maka tsibin lada kuma zai kankare maka tsibin zunubi ana muka fahimci wannan ini hadisin da malam wa yake rasuna malam mudassir ya faɗa law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushrik bi shay'a la ataituka bi qurabiha maghfira banda kenan yawan lada ha yana kankare yawan zunubi arabi'a matsala ta hudu tafsirul ayati allati fi surati al-an'am a wannan babin ne muka samu ƙarin bayani akan surar nan ko ayar nan ta cikin suratul an'am alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun wani bayani muka tsinta akan ta kace ana nufin azul wala yalbisu imanahum bidhulmin ay wa lam yalbisu imanahum bishirki zalunci anan ba zaluncin da yake zuwa kokolar mu ba shirka ita ce ake nufi da zalunci shine jawabin da muka lufta a cikin ayar da take cikin suratul an'am al-khamisa matsala ta biyar a babin ta'ammulu ko ta'ammul al-khamsal lawati fi hadisi ubada mun samu tsaukaci da tintintini a abubuwa biyar da hadisin ubadatu dan samit yazo da shi man shahida an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu biyu wa anna isa abdullahi wa rasulihi wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min wal jannata haqqun wan nara haqqun ta'ammuli akan wadannan abubuwan guda biyar kamar babin ya ja hankalin mu akan shi matsala ta farko shine haƙƙin Allah da tauhidi har yanzu karatu mu Allah kaddara kamar tafiya yake daidai da daidai tsakanin ad-durusul muhimma da kuma kitabut tauhid kaga duka karatun da muka yi na shuruqu la ilaha illa allah kamar yana sake fassara maka wannan gabar ta farko man shahida an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu karatun mu uku na ƙarhe ko hudu kenan ko na ad-durusul muhimma dukkanin su a karkashin wannan yake yana da buƙatar ta'ammuli dogon ta'ammuli yana nuna maka kai ta'ammuli me aka sa aka kawo maka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da annabi Isa a cikin wannan me hikimar hada su kuma ko ne aka ce abduhu wa rasuluhu menene hikimar ta'ammulin nasu me hikimar hada annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da annabi Isa a cikin wannan hadisi me yasa ba hada shi da annabi Musa ba me yasa ba hada shi da annabi Harun ba me yasa ba hada shi da annabi Isma'il ba ko da annabi Ishaq me yasa aka hada su da annabi Isa alaihi salam ne ta'ammuli din sai tintintini ko na'am dan a tabbatar da cewa suna tarayya a matsayin su na manzanni kuma suna tarayya a matsayin su na bayin Allah sai me kuma me hikimar hada su na sun dauki annabi Isa a matsayin ubangiji tawar hima abun bauta ne okay dan a kauda cewa ba na'am to ai kamar an zafar farko dini take da taka tunda an ce a tabbatar da manzo ne bawa ne adidi yake da abin da ka bada din tunda in an tabbatar da haka ya kore wancan me hikimar hada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi Isa saboda tauhidin su iri ɗaya ne adidi tauhidin annaba iri ɗaya ne aka muka wuce a babin da ya wuce ko wa in min ummatin illa khala fiha nabiy ko wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu allaha wajtanibu at-taghut duka annabawa addinin su iri dai na'am yawan mabiya annabi Musa ya fi annabi Isa yawan mabiya da dahi za a hada shi na'am na kowannan su yana da littafi annabi Musa ma yana da littafi muna da kallon yene ne aka hada shi da annabi Musa shine ta'ammuli din ai mallam Yusuf na'am babban dalilin hada su tsakanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da annabi Isa babu wani annabi a tsakanin su ba wani annabi da aka aiko kawai annabi Isa sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ne hikimar hada su cikin hadisi dan a ga yawa nasara cewa to yanzu iyakar annabcin annabi Isa alaihi salam ya kare na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya fara kuma ana nuna muku cewa matsayin shi annabi Isa shine matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan ta'ammulin yayi kyau sai da wannan in za a kara na'am Na'am. Na'am. Malam ya sake cewa yadda duniya ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito daga kabila da gida mai tsarki da albarka to hada su din yana sake daukewa annabi Isa zargin da ake masa. Yadda annabi Muhammad yake da wannan tsarkin to haka annabi Isa alaihi salam yake da wannan tsarkin. Magana mai kyau insha Allah ta'ala. Na'am. Wani ta'ambulin to mu kyale wannan akwai guda biyar ne a cikin aiko na'am ko akan wannan za ka kara kara akan wannan din a
annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kore abinda annabi ya zo da
shi mun fade shi ai na'am wa alaikum assalam Na'am. Wataƙil daga cikin hikimar hada su akwai shiga juna tsakanin shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da shari'ar Annabi Isa alaihi salam. Yadda aka gaya wa mutanen Annabi Isa, mutsawa annabci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dakatar da nasu akwai tambihi kuma ga al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Har yanzu Annabi Isa yana da alaka da wannan shari'a din. Ta yadda aka tabbatar da cewa shi ma alama ce ta zuwan alkiyama wa innahu la ilmun lisaati ko la alamun lisaati fala tamtaruna biha shi din alama ce ta alkiyama sai dai malamai sun ittifaki in yazo kuma ba a matsayin annabi zai zo shi ba zai zo ne a matsayin mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sake jaddada shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wallahu ta'ala me na Na'am. A tabbatar da cewa bawan Allah ne manzon Allah ne ya kore kuma cewa dan Allah ne da Allah ne da ɗayan ukun Allah. Duk wanda kace masa bawan Allah ne abada zama Allah ba kuma. Wannan ya rame wannan gidan ne. Kaga zai tsaya wani ne mai gidan ba aiko? Indai an ce wannan ya rame wannan gidan ne misali a Hausance ma to bazai zama shi ne mai gidan ba kuma sauran abubuwan guda biyu fa me hikimar kawo aljanna da wuta adakhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al'amal sun abubuwa guda biyar a hadisin aiko kadaitowar Allah da cancantuwa da ibadar shi annabi Isa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bayin Allah ne manzannin Allah ne aljanna gaskiya ce wuta gaskiya ce me hikimar cewa he ka yadda aljanna gaskiya ce zaka shiga aljanna na ruko da kalmar shahada na tauhidi ne ai dai mun gama da gaba tauhidi kawai sai akai ka yadda aljanna gaskiya ce tabbas na'am yanzu kai aiki ka kawo mana a gurin ita kun hadisin bai ambata maka aiki ba fa na'am yadda da su ne sa kai aikin akwai da kuma yake aikin zai ce maka amma ba da yana da bukatar aljanna ba kamar da shehunde suke fadi ko ɗan dariƙa ko suna bautar Allah ne ba dan suna da bukatar aljanna shi ba kuma ba sa saba mashi ne ba dan suna tsoron wutar shi ba Na'am, Malam Mustafa ka sake dawa. Na'am? Kace al-jaza'u min jinsi al-amal. Na'am? Ma zai shigar da shi aljanna gurgurdan abin da ya rayu akan sana ayyuka. Yanzu misali idan muka dauka alama kana min al-amal aljanna ai mataki mataki ce to alama kana min al-amal anan shine inda alama kana min al-amal za ta yi in kai dan karamin aiki kana dan karamin gida in kai babban aiki a daga ka akan na karamin gida in ka tsara a ƙara ka har ka je kana cikin aljannatul firdaus har ka je kana makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yanzu sai aka yi wanda ya yarda aljanna gaskiya ce wanda ya yarda wuta gaskiya ce adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al-amal na'am akwai kwadaitarwa akan aljanna akwai kwadaitarwa akan wuta akwai wannan na'am na'am musalla wuta gaskiya ce aljanna gaskiya ce in ka yarda da sakonnin su eh za ka iya yarda da sakonnin amma aljanna kake da shakku akan ta Na'am. Yanzu aljanna tana ina? Ka yarda da aljanna? Tabbas ce? Tana ina? A'a. Tana ina? Na'am. Kai imani da aljanna na yarda kai imani da aljanna tana ina aljannar akwai ta yanzu tana nan aina ko baka san da take ba so wata kil abinda malam yake da magana magana akan wa annal jannata haqqun wan nar haqqun wata kil da yake maka kai ta'ammuli akwai abubuwan da malamai suka tattauna akan aljanna da wuta wata kin wani imanin in ka dauka zai zamar da kai wani imanin in ka dauka daidai ne ita yanzu wannan aljanna da wuta imani tabbatacce na ahlus sunna yanzu aljanna tun dadewa Allah ya yi ta wutar tun dadewa Allah ya yi ta na san inda take ko kar na san inda take ba matsala ba ce amma dai Allah ya yi ta ya ajje ta akwai wanda suka yi tunani kamar yadda na tambaye ka yanzu ka kasa tunani suka ce aljannar babu ita wutar babu ita sai dai idan an tahi alkiyama ne an yi hisabi kuma sai Allah ya kirkira aljanna sai Allah ya kirkira wuta sai kuma a tura yan aljanna aljanna tura yan wuta wuta ne suka ce ba haka bace ba duk inda Allah madaukakin sarki yayi magana akan aljanna yakan ce uiddat lil muttaqin ita wannan aljannar an riga an tattale ta domin masu jin tsoron Allah madaukakin sarki yazo a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tahi cikin dare a cikin hadisin Samura wanda Imam al-Bukhari ya zazo ya rawaito sun shiga aljanna an nuna masa abubuwan da suke cikin gidan aljanna sun shiga cikin wuta an nuna masa abubuwan da suke cikin wuta da ma irin azabar da wanda ake musu yanzu a bayan sun rasu kago da nuna maka aljanna tana nan wutar tana nan wasu har ma sun fara dandanan bangare na abin da yake cikin su wannan din nau'i ne da ya kamata mutum ya yi la'akari akan sa akan gidan aljanna din akwai wasu siffofi da manzon Allah ya bada je ka karanta menene siffar wannan aljanna din da me Allah ya yi ta mecece kasarta menene dashanta menene bihiyoyinta menene kayan alatinta menene alfarmar da take cikin ta wannan yana da buƙatar ka ƙara nazari akan da aka ce maka wal jannata haqqun aljanna gaskiya ce karka ji kawai sunan aljanna ka wuce yi nazari mecece aljanna tukunna me ni'imar da take cikin ta me albarkar da take cikin ta yasa duk karatu idan kai yana da buƙatar ka sake komawa ka sake fada da tunani akan shi ina ayoyin da suka yi maka magana akan aljanna me suka fada maka haka da suka yi magana akan wuta me suka fada maka me suka tsoratar maka menene bala'in wannan wutar me yasa aka ce he mala'iku suna tsare ta me yasa aka ce tana da kofofi me yasa aka ce ana zuga ta an tattale ta an hura ta tayi kaza tayi kaza wannan daga cikin imanin da ya kamata ka kara kawai ba mujarradin suna ba in aka ce maka wannan sunan sa bello okay masha Allah bello bello hikena amma me ka sani akan bella yana da bambanci akan sanin sunan shi na san shi dan kari kaza ne yayi kaza yayi kaza hine kaza hine kaza kaga wannan bambancin sanin yana da bambanci da wannan to da aka kawo maka waɗannan abubuwan guda biyar aka ce za a baka aljanna akan su a yana da buƙatar ka tsaya da kyau ka fahimci waye ubangijinka ka san waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san waye annabi Isa da iyakokin annabi Isa ka ajiye iyaka inda Allah ya ajiye shi ka san menene aljanna ka san dadin da yake kwadaitu zuwa wajen santa wanda ya san aljanna shine yake kwadai akan aljanna wanda bai san aljanna ba kana ta masa bayani wallahi ba zai gane me kake nufi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka zo ana yaki ya wasa habbai wa'azi yayi musu wa'azi ya fadi aljanna suka ji falalarsa wannan yana cin dabino yace wai manzo Allah wannan aljannar da kake bada bayani tsakanina da ita shine in ga gun wannan aka hini yace kwarai da gaske yace to ai ba zan iya karanta dabinon ba sai zubar da su ya kutsa ya dauki wanda zai dauka suka dauke shi saboda wannan aljannar da aka masa bayani ba zai iya hakurin bai cinye dabino sannan ya hige ta so wata kilke nan mu ma idan an muna bayanin aljanna ka fahimci aljanna zaka ga yake nan waɗansu sakaci da kake akan ayyukan aljanna ba za ka yi su ba shine amfanin ta'ammuli akan aljanna wannan wutar da ake gaya mana wallahi labarin ta muke ji kuma an kasa suranta mana wutar yadda za mu fahimci me cece wutar mu ji tsoranta shi yasa wallahi ba za mu iya shigar ta ba muke tsoran abin ba mai tsoran aikin da zai shige ta yanzu ka tabbatar in ka ci haramun sai an kone ka amma saboda mu san wutar ba shi yasa ba mu tsoran haramun din ina ji ƴan uwa za su iya tunawa wata lakka da malam Sani Ajaye wata yarinya ta yi batan kai yar budar ido a gungurumin dawa mai tsaron gurin ya tsince ta ya ba ta daki ta tabbatar cewa wannan mutumin in dare yayi zai iya neman fasikanci da ita kuma haka din hima yayi niyya amma kuma sai tsoron Allah ya zo mashi cewa fa in yayi lalata da wannan yarinyar zina tana cikin abin da yake sabbaba higa wuta sai hada wuta a gaban shi in zuciyarsa ta gaya masa cewa ya zina ya dora dan yatsansa akan wannan wuta in yi zafi ya fatsar sai watan sha'awar ta fita kuma sai ya gane fa wannan dadin da zai ji da azabar da za a masa wannan tabi shi haka saka kwana ita tana kallo shi ta labulan da yake tsakanin su tana kallo in dare zai kona hannun shi sai ya dauke ya kona har asuba ta yi da safiya ta yi nuna mata hanyar da za ta bi ta bar gurin mahaifinta su ma suka zo neman sa neman ta cikin dajin sai ta bashi labari ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da ya faru ko me yake tsakanin ku da mutum ya ce wallahi ba abin da yake tsakanin mu da shi tace dai kawai ta ga ya kwana da garwahin wuta a gaban sa yana sa yatsu yace to mu je gurin sa in gani tunda kin sai ya kona hannu ai za a ga alamar ya kona hannu suka dawo gurin da wannan mutumin yake suka gani ga kuna nan a ainiya kan shi menene yasa yace wallahi duk lokacin da yayi niyyar ya far mata sai tuno akwai azabar Allah shi yasa yake dana hannunsa a wannan wutar in yaji zafin ya kasa jure ta duniya to ba zai iya jure ta lahira ba saboda haka sai ya hakuri hakurkurtar da zuciyar shi so kenan inda zamu iya tunani akan wannan wutar mu karanto hoton ta zuwa gare mu wallahi da wasu tabarar da muke a duniya da mun rage ta shine ta'ammuli sai aka ce a gaya maka wutar gaskiya ce tabbas za ta hana ka wasu abubuwa in ka santa aljanna kai da gaskiya ce za ta saka kai wasu abubuwan inda ka san aljannar gaskiya ce to kuma aljannar sai aka ce in za a baka ita za a baka ita ne gwargwadon aikin da ka aikata wannan zai zaburar da kai a wajen aiki za ku iya zuwa masallaci ɗaya kuke sallah kullum unguwar ku ɗaya komon ku ɗaya amma in ku je aljanna ɗaya kai ka daga ido kake masa kallon tauraruwa yana can sama me yake faruwa yace in kun yi koma bacci ne gida da daddare shi kuma izuhi da yake karantawa kafin asubahi tai daga asuba ne kuke fara mu'amala tare amma idan dare yayi to kun raba hanya kaga kenan aljanna ku ba su zaman ta iri ɗaya bace ba so kamar gardawa ne babu amana tsakanin gardawa in dai suka fito neman qur'ani to kowa so yake hayawa ɗayan su zarra aka ce wasu guda biyu suka fito kowanne yake suwa ɗayan su mugunta kowanne da aka kowanne ya rudu kowa su je filin ball su je sinima ayi kaza ayi waye kawai a yararanci suke sai da shekara guda sai za a koma gida sai ɗayan ya ce ɗayan ya ce sai dai kai hakuri ba ni na gama da kai yace eh me ya faru sai wala duk wannan abin da muke in dare in nayi gabar go yace wallahi na izu 30 nake bace kage zuwa to wannan tunzulin da yake kawai dai ya biya he da sun yi wannan kawai saboda ya lalata masa karatu kar ya zauna yace wallahi kullun he na izu 30 kafin nayi bace yace ni kuma wallahi kullun tun daga bakara har nasu nake zuwa saboda haka ya mai da yinin na ashararanci mu je ka ganna a zahiri a hararanci dake amma ko an yi gabar go yana da wani abu tsakaninsa da ubangiji to zai yi aizu 60 da dare ko zai yi aizu 30 wannan dai wani yana nuna maka cewa shi aiki dole kana da bukatar ka tsere wa dan uwanka koda kuma nakan da kake yi ba zai hana ba kuma yana sa abinda ake so ma a wajen musulmi ne abinda kake ka zaburar da dan uwanka ya irin naka Allah madaukakin sarki ya samu dace asadisa matsala ta shida ababe annaka idza jama'ata bainahu wa bain hadithi utbana wa ma ba'dahu idan ka hada hadisin ubadatu dan samit wanda yazo da waɗannan abubuwan guda biyar yace in kai su Allah zai baka aljanna gurgudan aiki yace to in ka gwama fahimtar hadisin da hadisin itban menene hadisin itban man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah ko fa inna Allah harrama ala an-nari man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah wanda yace la ilaha illa Allah yana neman yaddar Allah kadai da wannan kalmar to Allah madaukakin sarki zai haramta masa shiga wuta yace in ka hada hadisin ubada da hadisin itban wa ma ba'dahu da abin da ya biyo bayan shi kamar hadisin annabi Musa law ataitani bi qurabil ardi khataya tabayyana laka anan ne zaka fahimci ma'ana qawlu la ilaha illa Allah me ake nufi in an ce ka ce la ilaha illa Allah wa tabayyana laka khata al maghrurina kuma anan ne zaka gane kuskuren waɗanda duniya ta riga ta rubuta su hadisin utban ko hadisin ubada ya gaya maka sai ka yi ta'ammuli sai ka san waɗannan abubuwan guda biyar sai ka ba su haƙoƙi su sannan Allah ya ba ka aljanna gurgudan aiki hadisin utban ya gaya maka he ka ce la ilaha illallah Allah kadai kake nufi da wannan kalmar sannan Allah zai haramta maka shiga wuta ashe kenan in ka fade ta ba Allah kadai kake nufi ba zai haramta maka shiga wuta ba in kai la ilaha illallah ba aiki akwai barazana tunda an ce adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al'amal ashe kenan wanda yake gaya maka in kai la ilaha illallah kafir aiki zakai in kai la ilaha illallah guje ma shirka zakai in kai la ilaha illallah zuwa zakai da sharuɗan la ilaha illallah sannan la ilaha illallah ta maka aiki fadin la ilaha illallah kadai baya bawa mutum kariya sannan duk mutanen da suka ruku suka ce in dai ka ce la ilaha illallah kai dan aljanna ne wannan kai ka tabbatar akwai ruɗu kawai ga ka ce la ilaha illallah shikenan ka shiga aljanna yace wannan akwai ruɗu a ciki ayi sabo ayi tabara a ce ai akwai istighfari ai inna allaha ghafurur rahim wasi'at rahmati kulli shay wadannan akwai ruɗu a cikin su lalle imani yana da buƙatar tsayuwar daka yana da buƙatar jajircewa asabi'a matsala ta bakwai التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان اخوي تنبيه دنگane da hadithin itban wanda muka karanta a cikin wannan babi din fa inna allah harrama ala an-nari man qala la ilaha illa allah yabtaghi bidhalika wajha allah wannan hine sharadin da hadisi yazo da shi wanda yace la ilaha illa allah kadai yana neman yaddar allah wannan yana neman yaddar allah sharadi ne aka sa maka a irin wannan ne dama a cikin bayanin da muke na ad-durusul muhimma muka ce da su ne malamai suka dogara suka tsaro harudan la ilaha illallah aka samu sharuɗa har guda bakwai daga cikin shi akwai al-ikhlas al-munafi lishirk dole sai an samu ikhlasi ita la ilaha illallah kadai ta Allah madaukakin sarki da haka duk wanda ya faɗi la ilaha illallah dan wata manufa ba za ta mai aiki ba a hadisan da muka bada ko bayanin da muka yi a fada shine akwai wanda zai faɗi la ilaha illallah tsoron kisa ne sai ba a kashe shi ba to la ilaha illallah ba za ta masa amfani ba a wajen Allah akwai wanda yace la ilaha illallah kawai dan a bashi kofa ne a garin musulmi kuma aka bashi yake aiki da ita wannan ba za ta masa aiki ba akwai wacce tace la ilaha illallah kawai dan musulmi ya aure ta kuma hay musulmin ya aure ta wannan la ilaha illallah ba za ta mata aiki ba amma ta fahimci la ilaha illallah za ta yi la ilaha illallah aure ya zama to mata wani ribar kafa wannan babu laifi ko wani ya gaya mata zai aure ta sai ta fahimci musuluncin ta gane musuluncin akwai albarka ta ga sai to ga musulunci ga aure wannan babu laifi amma ya zama to kawai iya manufar aure ce la ilaha illallah ba za ta yi mata amfani ba wallahu ta'ala a'lam asamina matsala ta takwar kaunul anbiya yahtajun litanbihi ala fadli la ilaha illallah a wannan babin muka fahimci hatta ɗan nabawa suna da buƙatar a yi musu tambihi akan cikakkiyar ma'anar la ilaha illallah a hadisin da muka ka annabi Musa ya ce ka bani zikiri da zan ke ambatanka da shi yace a duk bayinka suna faɗin wannan Allah yake masa da za a haɗa bayina waɗanda suke sama da wanda suke ƙasa yanzu ƙarin haske ne Ubangiji ke mashi to da hadisin ya inganta da wannan sigar to da annabawa ma suna da buƙatar a musu tambihi akan la ilaha illallah a tasi'a matsala ta hida at-tambihu li rujhaniha bi jami'il makhluqati ma anna kaseeran mimman yaquluha yakhifu mizan malam yace akwai wani tambihi da sai kun yi tsokaci akan shi matuƙa an ce la ilaha illallah za ta rinjayi abin da ke cikin sammai da ƙasa da kuma halittun da suke cikin sammai da ƙasa tare da cewa kuma da yawa suna faɗin la ilaha illallah amma an ba mu labarin mizanin su ba zai yi nauyi a ranar gobe alkiyama wata kalba a gane ga hukumin malam ko yanzu an ce bada la ilaha illallah kwaya ɗaya tak idan ka faɗe ta aka ɗora ta a mizani ta fi nauyin sama da ƙasa da duk abin da ke cikinta yace to ai kuma akwai mutane da yawa da za su ce la ilaha illallah a ɗora la ilaha illallah ta su da ayyukansu da su akan mizani kuma la ilaha illallah ta ki nauyi kuma zunubin su ya rinjaya ko zunubin ya yi daidai da ayyukan me ya faru kenan akwai shirka a inda shirka ma ina ji aiko ga awon ba za a je ba falanu kaimu lahu yawmal qiyamati wazna ko malam yace wata kilkenan a cikin sharuɗan la ilaha illallah ba su cika wani ba in a sharuɗan la ilaha illallah ba su cika wani ba su da la ilaha illallah tun abinda ake kira sharaɗin shine ya zamanto wani abu ne a wajen aiki amma idan babu shi ba aiki rukuni wani abu ne a cikin aiki in babu shi ba aiki bambancin sharadi da rukuni kenan rukuni a ciki yake sharadi a waje yake amma in babu shi babu aiki kamar sallah ce ba yadda za a kai sallah baka da alwala baka da tsarki yasa aka ce to sharadin sallah alwala sharadin sallah tsarki amma daga cikin rukunan sallah akwai kabbarar harama saboda ita ake fara bude sallah daga rukunan sallama akwai sallama me yake faruwa kenan ka faɗi la ilaha illallah amma kuma ga mizani bai nauyi ba me ya faru na'am kace ba a faɗe ta da ikhlasi ba ainihin har yanzu abin da nake gani idan baka faɗa da ikhlasi ba ai sharaɗi ne babu la ilaha illallah ba za ta yi aiki ba ci ya ɗaga hannu ko na'am sai ka hada da aiki watakil aiki ne ba a samu ba ko na'am amma kuma ga wani can da muka bada labari wancan satin ita la ilaha illallah ce kadai akan takarda kuma ta yi daidai da abin da ke cikin wannan hadisin ta zungaye dukkanin zunubansa da aka yi littafi littafi na'am da tijo muna jin ka akwai yaƙini ko sai ka ƙara haske da meƙa wuya ai da al-istislam da alqabul duka suna cikin sharuɗan la ilaha illallah so wata kilkenan mallan tambihin da yake maka in kace la ilaha illallah har yanzu yana maka magana ne akan baka buƙatar ka sakan kanci baka buƙatar ka bawa kanka garantin ka shiga gidan aljanna dan an ce maka tana da nauyi idan Allah ya ga dama kai ta kan sai ta ki nauyi dan wata kil nauyin fadattawa da nauyin fadattaka ko da sun cika sharuɗa iri daya ya dangata da Allah madaukakin sarki ya karbe ta shi yasa zaka ga aka ce maka ga mu'azu akan maina ko akan bihiya manzo Allah ya ce shi din ya fi dutsen Uhud nauyi amma raunin kuma jirgege za a dora shi aka ce fala yazinu janaha ba'ubatin ba zai nauyin fiffiken sauro ba ashe kenan abinda zai yi nauyi a cikin mizani ya danganta da yadda Allah ya sa masa albarkar da zai yi nauyi dan haka karka dauka fadin la ilaha illallah da ayyukan da kake yi kadai su da zasu yi nauyi a mizanin ka ya danganta da yadda Allah ya karbi ayyukan ya so su yi nauyi a cikin mizanin zaka iya fadan la ilaha illallah Allah bai karbe ta ba wata kil ta yi musu wasu sharuɗa ko baka san ta yi musu sharuɗa din ba wata kil zaka zo da ayyuka Allah ya ki karbar ayyukan naka kai kana tsammani akwai aikin babu aikin a ranar gobe alkiyama wani na nuna ya ce aka dage da takatsantsan da addu'o'i Allah ya tsare kuma ya je daidai a gaban Allah madaukakin sarki al-ashara matsala ta 10 annasu ala annal aradina sab'un tasamawat wannan hadisin ko wannan babin annan ne muka samu nasi cewa katsai guda 7 ne kamar yadda samai suke guda 7 malamai sun tattauna yadda sama take haka kasa take mun dai waya banda zamu yi a wancan satin al-ilmu inda Allah wasu suna ganin ita kasa amma na take da juna wasu kuma suna ganin akwai ajwaf tsakanin kasa da kasa akan samu wani kororo da babu komai tsakanin wannan kasar da wannan kasar din har muka kawo labarin scientist na kasar Rasha ku da suka yi hakan da ba su taba haka ba suka tadda wani sarari suka dauko wata hayaniya wannan su suke cewa azabar ayyu wuta ce wallahu ta'ala a'lam Al-hadiyatu ashara matsalata 11 anna lahunna ummaran a wannan ne muka fahimci cewa kowace sama da kowace kasa akwai masu rayuwa a cikin ta babu wani guri da Allah ya bari wanda babu mai rayuwa a cikin sa sai dai an san mai rayuwa ko ba a san shi ba zai yi daidai da rayuwa ko bai daidai da rayuwa ka ba amma ko ina akwai wadanda suke rayuwa a cikin shi as-saniyatu ashara matsalata 12 a wannan babin isbatu sifati akwai tabbatar da sifofin Allah a cikin wannan babi khilafan lil ash'ariyya sabanin masu aqidar ash'ariyya ash'ira ash'ira sun wanda ba su yadda ba da wasu sifofi na ubangiji suna ga kai siffa guda 20 ita ce za a iya tabbatarwa Allah madaukakin sarki so waɗannan hadisan da muka karanta sun tabbatar da wasu sifofi na ubangiji menene sifofin da muka samu a cikin wannan hadisi a cikin wannan babin sifofi na Allah da muka samu na'am kace yawan gafara su ma sha'ira ai ba sa musun gafarar ubangiji na'am yabtaghi bi zalika wajha Allah an ambace fuska a wannan hadisi din a sha'ira ba su yadda ba a ce ma Allah madaukakin sarki na da fuska sai wata sifa na kace sifar zance annabi Musa ya tambaye shi ya bawa annabi Musa amsa su kuma ba su yadda ba Allah na zance har ayar Qur'ani sai da suka fas suka murde ta saboda kar a ce Allah na zance wata siffa kuma ake kace wa ruhun minhu wani annabi Isa ne alaihi salam ba siffa bace ta ubangiji na wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu a babin muke magana dama sun kare ba su kare ba gaskiya a ina Allah yake a hadisin ba a nuna mana ba an fada ko ba fada ba cikin hadisan babi aina aka fada mana ya musa law anna samawati sab'a wa amiruhunna ghairi duk masu rayuwa a sama ita in banda ni wannan nuna cewa Allah madaukakin sarki a wani bangaren kenan yake a bangaren sama da aka bu aka sai wal arduna sab'a ba aka dubo cewa ghairi a gurin wannan yake nuna maka kenan Allah madaukakin sarki yana da siffar daukaka ne ba siffa ta kaskanta ba akwai wata siffa ta ubangiji a cikin babi na siffar ji am gaya masa ya kuma ji ya kuma bada amsa mana kabir kaga ana sake zakulin su akwai wata siffa na akwai siffar hannu daidai ina aka fade ta sikeli ne da aka tsera da hannaye guda biyu ko dai wanda za a dora la ilaha illallah dai wanda za a dora ayyukan bayi a cikin shi to wallahu ta'ala a'la sai matsala ta 13 as-salisatu 10 annaka idza arafta haditha anas arafta annahu qawluhu fi hadith isban yace da zaka fahimci hadisin Anas dan Malik wanne ne hadisin Anas dan Malik sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu ya ibn adam law ataitani bi qarabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'a da zaka zo da kuskure babu shirka yace to in ka fahimci wannan hadisin to zaka gane fadin itban fa inna allaha harrama ala nari man qala la ilaha illa allah yabtaghi bi dhalika wajha allah da zaka fahimci me ake nufi da shi fadin la ilaha illa allah kadai baya aiki sai ka hada shi da mai gudun shirka ita ce law ataitani bi qarabil ardi khataya thumma la tushriku bi shay'a annahu tarku shirki laysa qawluha bil lisani da zaka fahimci sakon shine mutun ya bar shirka ba wai fadin la ilaha illallah kadai da baki ba ko mutuwa fa zaka yi kana cewa la ilaha illallah indai a zuciyarka akwai wata shirka kuma da kai imani da ita wannan la ilaha illallah ba za ta maka aiki ba yanzu ka bo mutuwa kowa ya ji ka ce la ilaha illallah amma ka yadda a ranar gobe alkiyama Shehu Tijjani zai kama hannunka ya kai ka aljanna la ilaha illallah za ta maka amfani zaka mutu kana fadin la ilaha illallah amma ka yadda Usaini shine zai maka sakamako la ilaha illallah za ta maka amfani ka yadda Usaini shine mai bada aljanna shine mai bada wuta za ta maka sakamako mu ba za ta maka ba saboda me baka bar shirka ba a daidai lokacin da kake fadin la ilaha illallah dole biyin sai sun hadu sai addasa shirka sai an samu fadin la ilaha illallah sannan za ta yi arabi'atu ashara matsala ta 14 ta'ammulul jam'i baina kaunai kauni isa wa muhammadin abdillahi mu iya gane me yasa aka hada annabi Musa da annabi Isa annabi Muhammad da annabi Isa aka ce kowanne bawan Allah ne mun tattauna matsala al-khamisatu ashara ma'rifatu ikhtisas Isa bi kaunihi kalimatullah mun fuskanci me hikimar da yasa ake cewa annabi Isa kalimatullah a tsakanin annabawa ko akwai annabin da ake ce masa kalimatullah wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun min me yasa aka kebance annabi Isa da cewa kalimatullah mun tattauna ko mun tattauna ba a wancan sati khuliqa bikum fayakun ko an halice shi ne da fadin Allah madaukakin sarki kun ka zamo fakana sai ya kasance shi annabi Isa din shine abinda ake nufi kasancewarsa kalimatullah kuma ana cewa kalimatullah dan a nuna matsayi duk wani abu in dai zaka ganye a zahiri aka danganta shi zuwa ga Allah to wannan abin ana nuna matsayi ne da martaba shi ma ce masa kalimatullah to wata kima ce da yake da akwai a tsakanin annabawa kame da annabi Ibrahim aka ce masa khalilullah ai matsayi ne yake da akwai a tsakanin annabawa
kamar annabi Musa da yake ce masa kalimullah shi ma ai matsayi ne yake da akwai annabi Isa annabi Musa ana ce masa wanda ya zauna da ya tattauna da ubangiji walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayhi wani gurbin Allah madaukakin sarki ce wa kallamallahu Musa taklima wani malamai suke ce masa annabi Musa kalimullah me zance da Allah madaukakin sarki wanda a ce masa khalilullah badadin Allah ba wanda ya samu soyayya irin tasa wannan aka ce kalimatullah kowanne ana so a nuna wani matsayi da martaba da kima da yake da akwai a wajen Allah madaukakin sarki as-sadisatu ashara ma'rifatu kaunihi ruhan minhu a wannan babin ne muka fahimci annabi Isa cewa ruhi ne daga Allah madaukakin sarki sai matsala ta 17 ma'rifatu qaulihi ala ma kana min al-amal fahimtar fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yace ala ma kana min al-amal gurgudan abin da ya kasance akan shi na ayyuka da muka fahimta da gurgudan abin da ya kasance akan shi na ayyuka na'am eh ta 17 an tsallake ta 17 akan ta nake ai okay abab al-litafin ne kwata kwata ni babu ta wato me ta 17 ya karanto mana mun karanta ta 16 da ce wannan me ta 17 ya babu ita ya karanta mana na ma'rifatu fadlil imani bil jannati wan nari man san falalar imani da aljanna da wuta shi ma na je mun yi bayanin shi ai a baya ko menene ma'anar kai imani da aljanna me zai samar maka me ma'anar kai imani da wuta me za ta hane ka shine amfanin abin da zamu san a cikin babi ne sai ta 18 din menene muke fahimta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a baka aljanna gurgudan aikin ka haka me yake nufi wa allaysa lil insani illa ma sa'a ko wa tilka aljannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malu wannan ita ce gidan aljanna uristumuha Allah ya ce an baku gadanta mallakar ku ce amma me bima kuntum ta'maluna saboda abin da kuka aikata a gidan duniya da zai bada aljanna ya fade tare ya siffata ta sai yace wa fi zalika falyatanafasul mutanafisu ku yi gasa sai ku samu yawan abin da za ku samu yasa zaka tada ko a duniya can aka ce an bada kyaututtuka ya kana daya tafi na biyu ta na biyu tafi na uku ta na uku tafi na hudu inda daga na daya zuwa na 50 duk kyaututtuka iri daya ce me za a damu kai bana abin damun kai ko amma saboda a nuna cewa yawan dagewarka yawan abin da zaka samu sai a fifita girman kyauta wasu ai a ce musu shikenan kawai ko dai Allah ya ba ku ladan niyya so Allah yana fa akwai da zai ga ladan niyya fa abin da ake nufi da ladan niyya sai an dan kona su kadan kafin su samu shiga gidan aljanna sai sun dan yi zaman wakafi to amma da tunda sun taba cewa la ilaha illallah an karba to an dan gasa su sai su je kuma su karbi ladan su daga baya Allah ya sa banda mu a gani. Eh. Allah ka sa ko le sai gumi ba za mu je ba. Alama kana min al-amal. Me muka fahimta? Na'am. Hakan yana nuna cewa dole sai ka dage, dole sai ka yi aiki. Yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta ubaci ba. Na da ta ubaci wata ba, ba ta kwanciya ba, ba ta barin wata dama ta zo ta gitta ta gaban su. Ba tare da sun amfane ta ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba yadda ba in nace bai taba yadda ba ma'ana da aka ce masa dan aljanna ne shikenan kawai a ce hutu a a nana Aisha ta ta in yana sallah cikin dare diga digansa har fitar da ruwa suke ta ji tausayi irin namiji da mata ta ce kai da Allah ya ce maka li yaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima an gafarta maka an yafe maka manzon Allah yanzu gana sallah har kafarka tana fashewa sai ya ce afala akunu abdan shakura kuma bai dace ba in yi godiya ga Allah madaukakin sarki tunda an bani ai ya kamata in gode a bashi mana bai kamata ba in gode tunda an riga an bada wanda yake nuna cewa yawan aiki yawan abin da za a samu kuma ko an samu da bukatar adagi at-tasi'atu ashara matsala ta 19 ma'rifatu anna al-mizana lahu kifatani a wannan babin da muka karanta mun fahimci sai ta mizani na ranar gobe al-kiyama hannu guda biyu gare shi hannu daya za a dora ka da ayyukanka da abubuwan da kake fada a hannu daya daya hannun naka na mizanin ka shi kuma zai auna abubuwan da suke na munana Allah madaukakin sarki yasa ba za mu je da su ba al-20 ma'rifatu zikril wajhi mu gane an ambata fuska a cikin wannan babin ita ma mun tattauna ta a cikin tuffofi na Allah subhanahu wataala a cikin wannan babin da muka wuce wadannan kusan sune masail da muka tsunta a cikin wannan babin idan Allah madaukakin sarki ya kai mu sati mai zuwa kamar bayani ne kusan tun daga nan ba duk babukan da zamu yi za su yi ta mana bayanin wannan babin ne da yake baya insha Allah zamu karanta man haqqaqa tauhida dakhala aljannata bighairi hisab duk wanda ya zo da cikakken tauhidi hidiga aljannata ko hisabi babu insha Allah wani zamu tsunta a rana ya tayo ko da yake rana ya tayo an ce ya zamanto hutu ga karatun maza saboda haka sai ya zamanto laraba da aka saba karatun mata sai zamanto an ba su damar da aka ce za a ba su dan kar a bar majalisin su ya lalace zamu huta da karatun litinin na maza amma laraba akwai karatun mata Allah sa an fuskanci sakon ko an fahimta eh na rana ya ce babu karatu na maza he na mata na matan kuma ba litinin ba he laraba Allah madaukakin sarki ya samu dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillahi rabbil alamin